sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel. Tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aikin da ke kawo muku wannan shirin. Na yau ranar Juma'a ta babbar rana ta zo daidai da 11 ga watan Satumba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
A jihar Alhamis, Amurka ta ga gaba takunkumi akan ƴan kasar Rasha kuɗi da suke da alaka da wasu ayyuka da ake zargin su da kokarin yin katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka mai zuwa. Makarantu da dama a sassan Amurka sun koma karatu, amma ya danganta da makarantar. Duk da haka, tsarin karatun ya danganta ga makaranta da kuma waɗansu batutuwa saboda ci gaba da yaduwar annobar coronavirus. Nahiyar Afirka tana ganin ci gaba da kuma koma baya yaki da coronavirus. A wannan makon, jami'ai sun yi marhaba da buɗe cibiyar sadarwa na ɗakunan gwaje-gwaje masu tsara ƙwayar halitta.
Kanin labarin kenan aka saurara. Yayin da makarantu ke ci gaba da kasancewa a rufe saboda annobar coronavirus, wasu iyaye sun fara tura ƴaƴansu koyon sana'o'in hannu a Najeriya. Haka kuma a ji cewa sojojin ƙasar Kamaru sun kaddamar da wani aikin kakkaɓe ƴan awaren Kamaru da ke arewa maso yammacin birnin Bamenda. Sannan kuma muna tafa da shirin da ɗan gari wanda gidajen rediyon da ke abota da muryar Amurka ke kawo mana. Sai kuma nasihar Juma'a daga malamai, amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A jihar Alhamis, Amurka ta ga gaba takunkumi akan ƴan kasar Rasha kuɗi da suke da alaka da wasu ayyuka da ake zargin su da kokarin yin katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka mai zuwa. Waɗanda aka gagaba takunkumin sun haɗa da Andriy Dakaj, ɗan majalisar dokokin Ukraine da yake da alaka da jami'an leƙen asirin Rasha, da kuma wasu ma'aikatan Rasha uku da ke da alaka da cibiyar binciken intanet da ke St. Petersburg. Takunkuman na zuwa ne duk da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da wasu manyan jami'an leƙen asiri suna nanata cewa China ba Rasha ba ce babbar barazana ga zaben uku ga watan Nuwamba. Amma a wata sanarwa jiya Alhamis, ma'aikatar baitul malin Amurka ta ambaci Dakaj ta kira shi jami'in leƙen asirin Rasha da ke aiki sama da shekaru 10. Da yake ci gaba da alaka ta kusa tare da ma'aikatan leƙen asirin Rasha. Wannan ya jaddada gargaɗin da aka yi a watan da ya gabata da babban jami'in tattara bayanan sirri cewa Dakaj yana aiki tukuru don ya yi wa kamfen ɗin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden zagon ƙasa. Makarantu da dama a sassan Amurka sun koma karatu, amma ya danganta da makarantar. Duk da haka, tsarin karatun ya danganta ga makaranta da kuma waɗansu batutuwa saboda ci gaba da yaduwar annobar coronavirus. Rashin tabbas ya haifar da kalubale ga kowa da yake da hannu a ilimin yara. Letitia Robertson tana zaune ne a wata unguwa da ke kusa da garin New Orleans na jihar Louisiana, kuma tana da yara 5. Ta bayyana cewa babbar 'yarta tana aji 2 a kwaleji, kuma tana zaune ne a makarantar da bata wuce sa'a 1 daga gidanta ba, amma sauran hudun har yanzu suna daki daya, wato ofishi daya. Ta bayyana cewa ta mayar da dakin cin abincin su office saboda su rika amfani da shi dukkansu. Ta ce ta ware wa manyan yaran 'yan shekara 12-11 da kuma 9 da za su iya yin aiki da kansu wani bangare daga dakin cin abincin, amma yaron ta dan shekara 7 da kuma yake aji 2 a primary shi yana bukatar taimako, saboda haka suka sama masa karamin tebur a kusa da inda take aiki. Nahiyar Afirka tana ganin ci gaba da kuma koma baya yaki da coronavirus. A wannan makon, jami'ai sun yi marhaba da buɗe cibiyar sadarwa na ɗakunan gwaje-gwaje masu tsara ƙwayar halitta. Daraktan yankin Afirka ta Hukumar Lafiya ta Duniya WHO Dr. Matshidiso Moeti ta sanar jiya Alhamis cewa WHO da kuma Hukumar Daƙile Cututtuka Masu Yaduwa ta Afirka sun buɗe ɗakunan gwaje-gwaje 12 a nahiyar don yin aiki kan tsarin ƙwayar COVID-19 da kuma nazarin bayanai. Wannan hanyar sadarwa za ta taimaka mana wajen bin diddigin yadda ƙwayar cutar take yaduwa don samar da allurar rigakafi da kuma magunguna da suke dace da mutanen Afirka, kuma hakan zai taimaka mana ya zama mun wuce gaba na cutar COVID-19. Daidai kuma duk da wannan ci gaba an samu koma baya, an dakatar da gwajin allurar rigakafin na farko da ake yi a Afirka ta Kudu. Babban kamfanin harhaɗa magunguna na Burtaniya da Sweden AstraZeneca ya sanar a wannan makon ya dakatar da gagarumin gwaje-gwajen allurar rigakafin COVID-19 saboda wani wanda ya shiga cikin shirin a Burtaniya ya kamu da rashin lafiya bayan karɓan magungunan gwajin.
kafin Hafiz sake dawowa da wasu ƙarin labaran zamu leƙa Najeriya. Inda yawancin makarantu ke ci gaba da kasancewa a rufe saboda annobar coronavirus. Hakan ya sa wasu iyaye a birnin Jos suka fara tura ƴaƴansu maza cibiyoyin koyon sana'o'in hannu kamar aikin kafinta da kanikanci. Ga dai rahoton da Ilyas Kasim ya haɗo mana.
A masana'antar su Abdulmajid, ma'aikatan sun fi aikin yawa. Ko da shike mafi yawancinsu ba ma'aikata bane, ɗalibai ne. Kasancewar makarantu suna kulle a fadin Najeriya da sauran sassa na duniya sabile da annobar cutar COVID-19 wacce har yanzu take lahanta duniya, wannan masana'anta sai dada samun sabbin dalibai take yi, yawancinsu yara ƴan kasar shekaru 10.
Wasu dai da man tun da akwai su, wasu kuma dalilin rashin makaranta ne saboda su zauna a gida su dinga zaman banza, suna jawo ma ƴaƴansu magana sai suka zo nan suke dan rage lokaci.
Haka ma batun yake a masana'antar kanikanci ta su malam Sa'idu da malam Ismail, kamar a sauran masana'antu na garin na Jos arewa ta tsakiyar Najeriya, ko ina sai ƙarin yara ake samu.
Yanzu haka daga fara lockdown zuwa yanzu ina ga na samu ƙarin yara za su kai kusan ƙarin mutum 10 bayan wanda nake da shi. Haka za mu zo mu tafa fituka abinda muke yi muna nuna musu.
Akalla muna da yara kaman za su kai kaman 22 ko da 3 haka, amma yanzu sun haura haka saboda yawanci zaka ga iyayen yara sun zo sun same mu sun ce don Allah yaran su suna ta zama a gida, ba abin da suke yi, ba karatu, ba sana'a. To kaga idan yaro ya zauna ba karatu ba sana'a, to abubuwa ba za su yi kyau ba.
Sai kaga wani wuri lokaci muna zama ma ba yara, to amma a yanzu kan ga sunan kullun muna tare da su, sannan a yanzu a dirran duniya za a iya kawo mutum 2 zuwa 3,
wanda hakan ya haifar da kalubale daban-daban.
Yanzu kaga yanzu an maza an ɗebi yaran aikin, kuma yanayin samun aikin ba kaman da ba.
Kuma kaman da su iya ake da musu magana a can, mu ma na haka suke da wannan maganganu aiki. Za ka ga wancan da wancan suna faɗa, wancan shi kuma ya tafi wani guri an zo gida neman sa, ko kuma da wani guri ba ma san mu ma san inda yake ba. A ga dai dole dai kawai abin da sai hakuri.
Children, yara suna da hazaka sosai kuma suna fara kokarin yin abubuwa tun suna kanana. Kurumin iyayensu ne su gano hazakar da yaran ke da shi domin su iya tallafa musu ta wannan baiwa da hazaka da suke da shi. Su sa su koya domin haɓaka wannan hazakar ta hanyar da ta dace. Ina ganin abin da iyaye ya kamata su ke nan ba wai don suna talauci ba, suna so su samu kuɗi, amma abin takeici hakan shi yake faruwa.
Da wannan ba bautar da yara bane. Abin da yasa nace ba bautar da yara bane, duk kuɗin nan fa da suke warewa akan magana a tallafawa, akwai asusun yara, akwai asusun mata, akwai asusun matasa, akwai asusun matan da su mazan su suka mutu, to duka wayannan ba fa ya isowa hannun waɗanda ya cancanta ya iso.
Ko da wannan kalubale ko babu, yanzu dai waɗannan masana'antu suna da nasu amfani. Ji masu magana hannu da yawa shine maganin kazamar miya. Daga Jos, Nigeria, Ilyasu Kasimu.
A gai da Ilyasu Kasimu, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da wasu ƙarin labaran.
Majalisar Dattawan Amurka ta gaza amincewa da tallafin coronavirus da aka zaftare jiya Alhamis, bayan shafa watanni ana tattaunawa ba tare da cimma nasara ba, da nufin samar da zagaye na biyu na taimakon tattalin arziki ga miliyoyin Amurkawa da annobar ta shafa. Ba a samu cigaba ba a muhawarar da aka tafka kan dala biliyan 500 da 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar Republican suka gabatar da aka jefa kuri'a 52-47. Rashin nasarar ya ƙara nuna yiwuwar cewa 'yan majalisar dattawan na Amurka ba za su amince da wani tallafi ba kafin zaben ranar 3 ga watan Nuwamba. Ana sa ran 'yan majalisar za su bar Washington don yakin neman zaɓe a gundumominsu, bayan da suka amince da ƙudurin da ke ci gaba da ba da kuɗin gudanar da ayyukan gwamnati bayan wa'adin ranar 30 ga watan Satumba. Ƙarin yawan kamuwa da wata irin cuta da sauro ke haifarwa zai rage yawan masu kamuwa da cutar malaria. Wannan na iya zama abin da zai faru a waɗansu ɓangarorin Afirka da ke wurare da ke da zafi, abin da ya danganta da inda kake zama. Wani sabon bincike ya ce ya danganta ga kowane irin sauro zai ci gaba da rayuwa, kuma hanyoyin maganin ɗaya ba lalle bane su aiki akan sauran. Sauran da ke yada cutar zazzabin cizon sauro ya fi son yanayi mai sanyi na digiri 25 a ma'aunin Celsius. Sauran ya fi son digiri 29 na ma'aunin Celsius. Saboda wannan bambanci na yanayi, Zamu iya hasashen cewa sauyin yanayin watakila yana haifar da akasin sakamakon yaduwar cutar. Inji mataimakiyar farfesa a jami'ar Stanford Erin Madoka, kuma jagoran marubuciya kan binciken. Sauyin yanayi zai iya zama yanayi mara kyau ga cutar malaria ta yadu, amma ya fi dacewa da yaduwar wata irin cuta daban da sauro ke haddasawa daban da zazzabin malaria. Hukumar da ke kula da wasannin kan igiyar ruwa ta duniya wato WSL ta sanar jiya Alhamis cewa shahararren ɗan wasan na 'yan ƙasar Brazil mai suna Maya Gabeira ta doke tarihin da ta kafa a duniya a wannan shekara a lokacin da ta hau kan igiyar ruwan mai nisan mita 22.4 a tekun Nazare na ƙasar Portugal daidai wurin da ta kafa tarihi a 2018. Gabeira ta doke tarihin nata ne da kusan mita 2 a lokacin gasar da igiyar ruwan ta yi sama sosai a Nazare a ranar 11 ga watan Fabrairu. Ba wai kawai wani sabon tarihi ne na mata ba, amma hukumar WSL ta ce shi ne babbar igiyar ruwan da mace ko namiji suka hau a 2020. Wannan tarihi yana da daɗin gaske ga Gabeira wacce ta karya kafa kuma ta kusan nitsewa a daidai wurin a 2013.
Labarin duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. A wannan makon sojojin ƙasar Kamar suka kaddamar da wani aikin kakkaɓe yan awaren Kamaru da ke arewa maso yammacin birnin Bamenda. Mazauna yankin sun ce shiru kake ji a cibiyar hada-hadar kasuwancin yankin. Bayan da sojoji suka haramta amfani da babura, su kuma yan awaren sun mayar da martani ta hanyar dakatar da dukkan ababen hawa daga kan tituna. Mazauna yankin daina ta hijira zuwa makwabtan garuruwa da ƙauyuka. Ga fasarar rahoton Moki Edwin Kinzika. Rachel Gobesing, ma'aikacin jinya mai shekaru 27 a duniya, ta isa birnin Yawunde a ranar daren Laraba. Bayan da ta tsere wa munanan faɗan da ake yi a arewa maso yammacin birnin Bamenda na ƙasar Kamaru.
I struggled and I trekked for a very long
time. Tace na sha wahala kuma nayi tafiyar kafa mai nisa kafin na samu motar ta dauke ni daga Bamenda. Abin da yafi muni ma lokacin da na samu motar sai da na biya ninki biyar na kuɗin motar da ake biya. Saboda direban na jin tsoron kasadar da yayi.
Taking a risk.
Faɗan da ya barke ne yayin da wannan makon sojojin kamar suka zagaye birnin mai kusan mutum 350. Suna neman yan aware masu amfani da harshen Ingilishi. Komandan rundunar sojin da ke arewa maso yammacin yankin, Janar Inka Valeri, ranar Litinin ya sanar da abin da ya kira aikin share Bamenda. Ya ce manufarsu ita ce fatattakar 'yan awaren da suka shiga birnin bayan da sojoji suka kashe wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban 'yan awaren.
That terrorist by name Ponte alias Madam.
Ya ce waɗannan 'yan ta'addar da ake kira Ponte sun kashe sama da mutum 100. Muna ɗaukar duk matakan tabbatar da an share Bamenda, a kuma mutunta shawarar da magajin garin Bamenda kuma hukumomin suka yanke. A wata hira da aka yi da shi ranar Laraba, Valeria ya ce akwai faɗace-faɗace da ke wakana tsakanin sojoji da 'yan awaren Bamenda da ƙauyukan da ke kewaye. Duk da haka a Bamenda, mazauna yankin sun ce titunan garin shiru kake ji, kuma yana da wahala mutum ya tafiya zuwa wani wurin. Jami'ai dai sun hana hawa babura domin dakatar da 'yan awaren daga samun damar kai musu hari cikin gaggawa da kuma tserewa. Hukumomin Kamaru sun ce a kullum akwai baburan haya kusan 25,000 a Bamenda. Su kuma 'yan awaren suka mayar da martani ta hanyar dakatar da dukkan ababen hawa akan titunan. Daniel Kapo, mazaunin yankin Hong Kong ne, ya ayyana kansa a matsayin mataimakin shugaban tsaron awaren Ambazonia, da yake magana ta hanyar sakon karta kwana. Ya ce sun sanar da bukatar goyon bayan 'yan acaban.
Our citizens are relying on motorbikes to go to hospital and to.
Ya ce mutanen kasar mu suna dogaro ne da babura wajen zuwa asibiti da kuma ba su damar zuwa wasu yankunan Bamenda. Yawancin 'yan acaba suna samun kuɗaɗen da su gudanar da rayuwarsu ta wannan hanya ce. Kuma yawancin al'ummar mu ba su da aikin yi. Ba za mu bar hakan ta faru ba. Dole mu tashi tsaye mu goye bayan 'yan acaba. Mu kuma aika sako da kakkausar murya ga sojoji da gwamnatin da suka mamaye mu. Sojojin Kamar dai sun sha alwashin kawo ƙarshen 'yan awaren da suka ƙi miƙa ƙauya da makamansu. Gwamnan yankin arewa maso yamma, Devin Sofo, ya ce kamata ya yi mutane su mutunta matakan da aka ɗauka domin kawo zaman lafiya a birnin.
Ces mesures seront d'application obligatoire
yace matakan da gwamnati ta dauka da kuma sojojin da ke kare fararen hula kamata ya mutunta su. Sanar da matakan da sauran wasu abubuwa da ba a bayyana wa al'umma ba tukunna a cewar Togo an yi su ne domin tabbatar da kare lafiyar fararen hula. Ya kuma nemi dukkan fararen hula su ci gaba da gudanar da ayyukan su na yau da kullum ba tare da tsoron wani abu ba. Tun shekarar 2017 'yan awaren ke fada domin neman samun yancin kan masu amfani da harshen Ingilishi daga mafi rinjayen masu amfani da harshen Faransanci a Kamaru. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tashin hankalin da ya kwashi shekaru hudu ana yi a Kamaru ya yi sanadiyar rayukan akalla mutum 300,000 tare da rabar sama da mutum 500,000 da mahallansu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da 60 sai kuma kilohertz 130 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tasharinmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda shi kuke so za ku iya zuwa shafinmu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba
da dan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Asma Musa Azuka zan gabatar muku da wannan shiri da dangari. Dama shiri ne na kawance tsakanin gidan radio Niya FM binnan kwanni da sashen Hausa na murya Amerika. Inda shirin yayi tattaki a yau har garin Bazaga dake kilometa 18 bisa kwalta ga headquarter da gunduma binnan kwanni. Mun sadu da ɗaya daga cikin tsofaffin garin wanda ya soma da gabatar da kansa.
Musa Ibrahim.
Muna iya musan ne ainihin Bazaga.
Azza Bazaga muna tsammani yanzu tun ba ta kai shekara 400 ko 500 a fara azata.
Wani na farko girka wannan gari?
Wanda ya fara girka wannan gari daga Ruwahi aka ɗauko ɗakuna ana kawowa da nan gari. Dunguza aka ce shi dunguza.
To me yasa aka samu garin suna Bazaga?
Eh sayarsa an ka kashe ake an ka aza garin an ka ce mai misunan garin ya ce Bazaga aka ce ya ce Bazaga an ka aka ce mai.
Shi dunguza?
Eh.
To shi ɗaya ta hoko tare da iyali ne Zaka?
A'a tare da arayi ya taho sai a ɗauko ɗaki da can a Zaka nan da an ka kashe ƙaya. A gina bango a auna sai a tsawa har mutane sun kai yawa.
Me raba garin biyu? Yanzu gari ya rabu biyu wani na gaba sawani na
yau. Ruwa sun ka koro mu sai gari ya zama kashi biyu. Kowane ya jibe hili inda suka so ya yi wannan.
Wa'anni irin ruwa na sama ko ruwa?
Na ƙasa na malali. Na ƙasa sun ka taho. Rajji ma'a mun ka har watsa cewa ba mu da kwanan ceto da wuri an kahe. Mutane sun ki taso wa sai ruwa sun ka ce ga mu nan sai mun ka watsa ci.
Da ƙasa ruwa sun kai ta bullowa wani yana ya beto ruwan wani na dogo abin ko mina na karo.
A'a Allah ya kawo su da gaba sun ka hito. Mu kawai sai dai mu hangare su.
To har yanzu ruwan na hito a ta ƙasa ko sun bari? Wata nawa ko shekara nan sun kai suna hitowa da ƙasa?
A shekara guda sun kai suna tahowa sun ka tsaya tsaktu sun ka cika dajin ga sannu daidai mun zaka nan sannan Allah ya dauke mu da su sannan mun yi waɗanga kasusuwan ga daban-daban.
Hakimi nawa aka yi tun daga wani lokaci zuwa yanzu?
Hakimi wanda an ka fara yi na farko ko kun
gaba ɗaya hakimi
tun daga farko duk hakimai to guru uku suke hakimai waɗanda an kai
duk zana mana su
Basiru Dunguza sannan Shidi sannan Bubakar sannan Ɗanai.
Biyar kenan
ko to can Tudu Alu Tudu Yakubu sannan Tudu Hassan
hudu.
Eh waɗanda na sani ga Sadu
biyar.
Eh sun zan biyar ko
ga biyar can goma
kenan. To sannan Wangawa Hauji na su da ɗan sarki Obane Hodama ya ina Tudu Alu
sha uku
uban su Sahabi bakin annasani
Eh, to atu da nangaren ga to akwai guda na gidan sun san ko dan Musa suna ne bai shiga kaina ba
zan sha hudu kenan
insha Allah kuma shi guda na shi riko guda
na garin na ba zaga shi na da wata martaba wanda za a ci ga wata martaba gare shi
akwai
ni abin martaba gare
abinda an martaba ta ka san yaki da an kai ko ko dai kana baka sani
kana shi na ya gamu ai dan
Musa in an ka ta koma garin ga gari ko sarkin yaki na gudabawa ko nan ne amma sai shi zai cin garin ga to sai shi hodama ga takiya sai shi kutar nin ne na magani shi ko kamfuri ne shi jira shi kire dan ma ba shi sa aishi la yace dullar tijon da an garin ga shi koma kofar binni ta kawara da kwari ne shiri ne wanda duk an ka halbe kibiya ta kamar alhakiya ka kai ne amma ba abaren iya ka kai matarka da ɗiyanka duci don in ka juya gudu haka kun suna nan cikin gari kowa shi tsaye to ya an ka taso magarin sai garin shi barkace su da sai inda suka yi duk sai su kewaya na rabin garin ga
gari shi bace ba a gari
sai su raba sai su zo can gaba su aji sai ya ce ashe yanzu ina rabuwa gari in ce gari zuwa cin gari yanzu a ce ina jan abu kamar kiɗi shi ko dan ya aika mai manzo ya ce in wani abu haka so ka zo ya ce maka ta ku tashi ku sa kiɗi shi sa akwai maza cikin garin ga tashi shi jiya an yan yaran masu tsintan magarya sun ka tai can daji sai an kai daidai su yarinya shidda an ka tare an ka tai da su sai ji labari an ka ce latifa to kowa shi binciki da ne san ka sai yan wani da abban gani dan wanci da dan wanci da dan wanci ba gani ba sai ka ce suna can kai ai ka san nan babban bade ba ai mai komi shi ko ga yaki sannan sai ya aika ya ce ka ce mai yaran nan shi ba ka shi su in ba su an gama da shi an ka biyo ka tambaya sai an ce ga hucin da ban dumu tara kai mai abi ne shi ke nan da an kama ka ce su gida shi ko cire ga fa ban san inda ya bada can
to muna yi musan shi wanga gari yanzu akwai wata matsala wadda an ga garin ga wanda yalla kuka son gwamnati ko hukuma ta yi muku maganin shi daga
akwai mu abinda an matsalan kaga dan kawo mu ne ita can ana son a samu na yakota na biyu matsalan mu guda in mun fara diba abinci ka ina daji ka kwandaji kuma bai raba mu da fitina ba son mu kai tsakanin mu da abokan zaman mu ai mun maganin wani abin mu huta
garin ku da makiyaya
mu huta da kashe-kashe da buge-buge da wani abu yanzu haka yaran mu na tali kakan san ba ci fi baba amma in mun ka noma kayanmu sun ka bari mun ka ɗebe ga daji musakan musu muna zamani mun za a wa da ƙani to ka ji abin da ya dami
dangance da matsalolin da mutanen garin suka ambato na sadu da magashin garin Basaka wanda shine wakilin gwamnati a garin Basaka domin shin ko yaya za a magance ma al'ummar wannan da'ira karkara Basaka waɗannan matsaloli
ni ana ce mini ibrahimun magashin garin Basaka
to gashi yanzu haka mutane na garin Basaka sun na kuka dangance da matsaloli na matsalar wutar lantarki to ina bayani ya kwana a halin yanzu
ga foto na ai an aza an sa ya gwai komi yanzu rakwaduman na ɗaya za a yi a sa kwantar kowa a bashi wuta wuta ta isu ta saka wannan matsalar ƙari da ita
mutanen sun ɗan koka game da matsaloli na makiyaya da suke huskanta na a matsayin kunan magabata wani mataki da ka ɗauka don ganin cewa an haita daga cikin wannan matsalolin
bisa ga harkar makiyaya da manoma nan dai garin Basaka abinda kowa ya sani makiyayi na Basaka da manomi na Basaka duka waɗe uɓaɗe suke duk makiyayin da a Basaka bai da dukiya wadda aka cewa ka tashi ka ta manomin Basaka ta to shi gasawa ko wata matsala ta taho cikin gida sai a gyara ta yanzu bana yadda an ka ɗauki mataki an yi sensibilization ba ɗaya ba ba biyu ba an yi taro ba ɗaya ba ba biyu ba kuma duk wanda ya kamata shi tahi wurin ejik ya tahi waɗanda annan sun ka tsaya masu bisa shi na masu shan nono su sun ka tsaya kuma da mutane sun ka kawo kukan sun ka ce suna gangarowa da bisa suna jiɗowa suna ɓanna rannan farefe sarakuna da forces de defense duka sun zo sun taru sun ga zaka an ka tsaye da magana tun lokacin na har bisa yanzu babu ɓanna har yau ba a kawo mana kukan wata ɓanna bisa ga wannan abin gaba kuma an ɗau mataki da abincin gada an ka samu bana ubangiji Allah sun dau alƙawalin lalle lahiya lumi manoma za su ɗiga abin su kowa ya saki hannun wani tsakanin su da makiyaya
an yi rajaje na yanda ya kamata
an zamna tare da su ba a daɗe ba da an ka zamna da manoma da makiyaya an zamna tare da su an haɗa kai babu wata matsala yanzu su masu taya wurin transhuman sun tahi waɗanda annan da sauran bisashe kuma sun riƙe bisashe bakin gonaki na kiyo wannan da aka yi samu su kenan babu wata ɓanna dan yau an daɗe ni ban ji an kawo min ɓanna ba an ce ana ɓanna ko akwai wani tashin hankali babu shi yanzu abin da ɗaya sarki da prefect da sauran duka merori an ka zamna an tsaida magana da in lokacin girbi ya yi sai a shaida ma makiyaya da a can da sun zahin zakkuwa har lokaci ya kai wanda za su zakkuwa an tanada musu ruwa an tanada musu wani kiyo nan saboda ana ta amina jan air de pâturage saboda an zon taho da su shigo gonaki da kingin wuri wannan an ɗauki wannan mataki
masu sauraron mu daga nan muka zo ƙarshen wannan shiri wanda ni Asma Musa Zuka na gabatar daga nan gidan radio ne FM Birnin Kwanne a madadin sauran abokan aiki nake ce muku ma assalam
madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku nasihar juma'a
بسم الله الرحمن الرحيم amma ko dai sunana Idris Bashir limamin masallacin juma'a dake Aba jihar Abuja nasihar mu ta wannan juma'a assalamu alaikum warahmatullah za ta fuskanci hadin kai ne abin da ya shafi hadin kai na musulmai wanda ya zama dole a kansu da zama sun lura da abin da Allah subhanahu wataala ya faɗi a cikin Alkur'ani cewa ma fa saboda tsaban san al'umma hadu yake cewa wa illan taqaluhu takun fil ardi takun fitnatan fil ardi wa fasadun kabir idan ba ku koyi da makoftan ku ba ko wadanda kuke kusa da ku ba wadanda an son ko su waye wallahi da fitina barna da shegantaka za ta dinga afkuwa a doron kasa saboda haka an waye gare musulmai kawunan su alrarabe akan abin da ba shi bane ba kamata yi a ce yau idan gabar tai magana kudu tai magana arewa tai magana yamma tai magana ya zama to magana ce guda daya amma bai dace a dinga samu rarrabuwar kauna tsakanin al'ummar musulmai a duniya ma baki daya ba yau a kasar mu Najeriya musu babu hadin kai me ya jawo wannan idan an zo yin abu ya zama to an yi shi akan aqallallahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan zai ba mu dama magana da murya daya zai matakar amfani subhanahu wataala ya sa to gabanni dan mutanen waɗanda suka dace su yi magana kamata su sun sanya magana don a gyara wannan barakafarken don ya tabbatar an tafi tare an tsira tare muna yin godiya ga hukumomi waɗanda suke taimakawa wajen tabbatar da yada sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hanyar kafafun yada labarai subhanahu wataala ya dade mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to Allah ya saka wa malan da alkhairin sa da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takeice
Haji Alhamis Amurka ta ga gaba takunkumi akan ƴan kasar Rasha kuɗi da suke da alaka da wasu ayyuka da ake zargin su da kokarin yin katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka mai zuwa waɗanda aka kakaba wa takunkumin sun hada da Andriy Dakaj dan majalisar dokokin Ukraine da yake da alaka da jami'an leken asirin Rasha da kuma wasu ma'aikatan Rasha uku da ke da alaka da cibiyar binciken internet da ke St. Petersburg takunkuman na zuwa ne duk da shugaban kasar Amurka Donald Trump da wasu manyan jami'an leken asiri suna nanata cewa China ba Rasha ba ce babbar barazana ga zaben uku ga watan Nuwamba makarantu da dama a sassan Amurka sun koma karatu amma ya danganta da makarantar duk da haka tsarin karatun ya danganta ga makaranta da kuma waɗansu batutuwa saboda ci gaba da yaduwar annobar coronavirus rashin tabbas ya haifar da kalubale ga kowa da yake da hannu a ilimin yara Letitia Robertson tana zaune ne a wata unguwa da ke kusa da garin New Orleans na jihar Louisiana kuma tana da yara biyar ta bayyana cewa babbar yarta tana aji biyu a kwaleji kuma tana zaune ne a makarantar da bata wuce sa'a ɗaya daga gidanta ba amma sauran hudun har yanzu suna ɗaki ɗaya wato ofishi ɗaya Nahiyar Afirka tana ganin ci gaba da kuma koma baya yaki da coronavirus a wannan makon jami'ai sun yi marhaba da buɗe cibiyar sadarwa na ɗakunan gwaje-gwaje masu tsara ƙwayar halitta
Masu sauraro an mika karshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabbin rahotanni a wani sabon shirin wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishin mu na Abuja, Najeriya. Za kuma iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da yake na gabatar da shirin, da kuma ci Bahiru Jojo ne wanda ya bada umarni na ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfi da Hashim Kumel da na shirya na kuma gabatar daga birnin Washington DC ke cewa sai wani jikuru. Salamu alaikum.